بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا بقوة قوتاً رمضان شكرا تدبو لا يدع لليهود دا أربعين دا شدا وان دا يداش دا بقوة قوتاً أكو ميلادية شكرا تدبو بيدا شرين دا شدا ونكرتو نعم 25 muna karatu a wannan sura mai albarka surat Hud wannan ayoyi da malamin karanta su muka tsaya akan su jiya Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin manzansa annabi Hud alaihi salam da Allah ya aika shi zuwa ga mutanansa sune Ad adawa kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ila adin akhahum huda zuwa ga adawa mun aika musu da dan uwansu Hud shine annabi Hud alaihi salam a matsayin manzo da yake kiran su zuwa ga bautar Allah shi kadai su bar abin da suke aikatawa na shirka kala annabi Hud alaihi salam abin da ya ga wa mutanansa shine ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu ya mutane na ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta kuma bayan sa ma'ana Allah shi kadai shine abin bauta na gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa amma abin da kuka rika na gumaka da kuke bautawa bautar su ba gaskiya bace ba ta ciya ce in antum illa muftaruna ko ba komai kuke aikatawa face kage kuna kagar ƙarya kuna jinginawa Allah cewa waɗannan ababan da kuke bautawa su ma alloli ne amma ba su da wani amfani ya qaumi la as'alukum alaihi ajran kuma ya mutane na wannan kira da nake muku zuwa ga bautar Allah ba ina nema ku biya ni bane la as'alukum alaihi ajran bana tambaye kuku bani lada bana roƙon lada a wajen ku in ajriya illa ala allazi fatarani lada na yana kadai yana wajen wanda ya halicce ni ne mana Allah da ya halicce ni shi zai bani lada kamar yadda kuma Allah da ya halicce ku shi ya kamata ku bautawa ba wani wanda ya halicce ku domin gumakan da kuke bautawa ba su suka halicce ku ka ganin sai ce in ajriya illa allazi fatarani ladana yana wajen wanda ya halicce ni dan ya ga musu cewa waɗannan da kuke bautawa ba su halicce ku ba kuma arzikin ku baya hannunsu arzikin ku yana wajen Allah da ya halicce ku sanan ba sa iya ba ku kariya daga dukkan wani abu da zai cutar da ku afala taqilun to me yasa ba za ku auna da hankali ba ma'ana ku kyale su ku bautawa Allah ubangiji na gaskiya shi kadai wa ya qaumi astaghfiru rabbakum
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
النبي هود عليه السلام يتقب دقايا ومتى ننسى wana kiran su zuwa ga bautar Allah yace wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku ma'ana abin da kuka aikata a baya na shirka da laifi ku nemi Allah ya yafe muku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ku yi nadama kan abin da ya wuce ku da niyyar ba za ku saki aikatawa ba in kun yi haka yursil samaa alaikum midararan zai saukan muku da ruwa daga sama midararan yana mai zubowa da yawa mana kamar dai yadda annabi Nuh alaihi salam ya gaya wa mutanansa ana kwadaitar da su cewa idan suka riki Allah shi kadai abin bauta amfanin ba kadai sai an je lahira ba tun a duniya za su samu amfanin wannan tauhidin shine Allah ta'ala zai bude musu kofofin sama ya saukan musu da ruwa mai albarka yursilu samaa alaikum midararan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku karfi akan karfin ku kamar yadda muke tananatawa shi addini ba wai in ka rike hanyar Allah zaka samu amfanin ne kadai in ka koma lahira ba alƙawarin Allah shine tun a duniya Allah zai maka rayuwa kyakkyawa Allah zai baka albarka a cikin rayuwarka yayi maka yalwa arziki duk abin da ake samu na alkhairi a duniya Allah zai baka in ka rike addini sabanin tunanin wasu mutane suna ganin cewa addini ai kadai amfanin sa a lahira ake samu a'a tun daga kan annabi Nuh alaihi salam ga kuma annabi Hud wanda ya biyo bayan sa shi ma dai abin da yake fada kenan Qur'ani cike yake da wannan bayanin cewa in dai mutum ya riki Allah to Allah zai yi masa gata a duniya kuma ya masa gata a lahira amma wanda ya juya kuma to ba zai samu duniyar ba ballantana kuma lahirar dama bai da rabo a can ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وند يواسي دا الدين الله تو ينا دا رايوا كنت تتشيا الدنيا رايوا كنت تتشيا كركا دوكا تشيوا زي زمو تلك نيكويا الله يجربيش دا ونشي وكوا نيني آآ كودا ينا دا أبن دوني ربا زي جدا دن دوني ربا كما دي هدا مو مكي إيا بادا شيدا أكان حكا يزيتو راوا كافريكا شنان دوني الله يابو داموس إيتا duk wani kyalekyale su suke da ita amma kuma da zaka duba rayuwar su hakikanin gaskiya tana cikin kunci ne rayuwar mana ba sa morewa rayuwar shi yasa zaka ga mutun a turai yanzu kaga babu namiji ba mace kowa ba fituka yake ya samu abin duniya saboda su rayuwar su ba ta yuwa sai in mutun yana da abin nan ba wani wai ubanka ya rike ka ko ƴan uwanka su taimake ka ko a'a kowa ta kansa yake yaro yana kaiwa shekara 18 ya entu sai ya kama gaban sa ko mace ce ba wani batun iyaye ba wani dangi ba kowa shi da yake rayuwa kuma kowa tashi tafi sheshi ba wanda zai taimake ka saboda haka shi yasa rayuwar su gaba ɗaya ta kare a fafutuka neman duniya sannan an samu duniyar kuma sai a ce wai za a ji dadi saboda me dama mara albarka ce duniyar ta su sai kaga mutun yana ta neme aje club aje wane ne a tafi kwallon kafa aje diddai wai neman dai wai aje dadi amma duk ba a jin dadin sai ga mutun ya tara duniyar amma ya rataye kansa sai kai ta mamaki to ai in kudi ne ya samu in kaza ne ko waye ta shaye shaye wayennan wayanda suke da abin nan ake ganin su kamar shahararru ne mafi yawan su 90 da doriya duk shaye shaye suke wai diddai adan aje dadi to amma kaga wannan wace irin rayuwa ce mara dadi ce haka suke rayuwar su rayuwar da in ka ganta a waje zaka ga kamar da dadi amma in ka shiga abin nan in su rayuwar zaka ga duk ba sa jin dadi saboda haka bin Allah anan ake jin dadi a duniya kuma a ji dadi a lahira kuskure ne mutun ya dauka dan yana bin Allah a duniya ba zai samu jin dadin rayuwa ba haka bane alƙawarin Allah shine gashi nan Qur'ani yana cike da wannan bayani cewa idan kun bi Allah Allah ta'ala zai bude muku kofofin albarkar sa daga sama ruwa mai yawa mai albarka ba iya wannan ba yace zai kara muku yazidkum quwwatan ila quwwatikum mutane ne wanda Allah ya ba su karfin jiki halittar su halitta ce mai girma da karfi to za a kara muku karfi akan karfin ku dama suna alfahari da wannan karfin saboda haka Allah zai ba ku dukiya zai ba ku yaya zai ba ku duk abin da kuke so na duniya amma in kuka juya baya to kuma akasin haka ne zai same ku wala tatawallu mujrimina kada ku juya baya kuna masu tawaye mana masu laifi ga Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda za ku yi tawaye ga manzannin Allah ku ki tsayawa akan tauhidi ku yi ta saban Allah qalu yahudu
ma jitana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma
قالوا متانا النبي هود سكتي يا هود يا كاي النبي هود ما جئتنا ببينتين بك زو منا da wata shaida ba wace zamu yadda da kai cewa kai manzo ne daga Allah bayyana suna nufin hujja wanda zaka gamsar da mu cewa kai dan aike ne daga Allah wama nahnu bitariki alihatina sanan mu ba zamu bar bautar wadanda suka rika ba suke cewa na gumaka an kaulika dan kawai kana gaya mana cewa ba daidai bane mana zancanka bamu gamsu da shi ba bare mu bar bautar wannan gumaka din wama nahnu laka bi mu'minina kuma mu fa ba za mu yi imani da kai ba bamu yadda da abin da ka zo da shi ba bamu gaskata ka ba mana kaga suna yin raddi kenan cewa sai an kawo musu wata shaida kuma annabi Hud alaihi salam ya zo musu da shaida kowanne annabi Allah yana bashi shaidar da shine zai mutanen sa zai nuna musu cewa shi dan sako ne daga Allah amma suna musawa ne su yi tawaye in naqulu abin ma da muke cewa shine illa taraka ba'du alihatina bisu ai ma naqulu fi sha'nika abin da muke faɗa cikin lamarin ka ya kai hudu shine wato sashe na gumakan mu i'taraka ba'd alihatina bisu sun shafe ka da su imana da wani tabin hankali abinda kake fada a wato kake aibanta su har ya sa ma ka samu tabin hankali dalilin haka suna ganin ma abinda yake fada cewa kamar magana ce wacce take ba ta masu hankali ba kala annabi hud yake cewa da su inni ushhidullah kuje ku saurara ni fa ina shedawa ga Allah ta'ala washhadu kuma ku sheda cewa anni bari'un mimma tushrikuna ni na barranta daga abin da kuka rika kuma bayan Allah kuke shirka da shi mana da abin da kuke shirka ni ba shi min dunihi kuma bayan Allah faki duni saboda haka saboda haka yake cewa fakiduni ni na barranta da duk abin da kuke kuka rika kune wa Allah tarayya da shi ma'ana mimma tushrikuna min dunihi abin da kuka rika kuma bayan Allah wanda kuke bautawa na gumaka fakiduni saboda haka duk abin da za ku yi kuje ku yi ma'ana in za ku yi min kaidi ku hada kai domin ku cutar da ni kuje duk ku hadu jami'an baki ɗayan ku ma'ana jami'an yana nufin da ku da gumakan naku duk wanda za ku hadu ku hadu ku yi min kaidi thumma la tundirun sannan kada ku yi min jinkiri kaidin ma yanzu duk abin da za ku yi ku yi shi a yanzu ai la tumhiluni wala tuakhiruni kar ku yi min jinkiri akan abin da kuke ganin za ku iya yi min malami yake cewa wannan magana ta sa daga ji ka san yana da hujja akan abin da yake fada ke tunda kusan baki ɗayan garin yake ga yawa haka duk baki ɗayan ku kwadu duk abin da za ku yi na kaidi ku je ku hadu ku yi min kaidi ni ina da wanda yake ba ni kariya kaga wannan hujja ce akan cewa yana da ya dogara ga Allah kuma ya yana da yaqini cewa Allah zai bashi kariya akan duk abin da za su yi na cutar da shi ba za su iya cutar da shi ba saboda haka yace ku hadu ku yi min kaidi baki daya thumma la tundirun sannan kada ku yi min jinkiri ma'ana duk abin da za ku yi na cutarwa da kuke tsammanin za ku yi akai na kuje ku aikata inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah ne ubangiji na kuma ubangijinku ma'ana shi zai bani kariya na dogara ga ubangiji na mahalicci na ko kuma kuje ku yi abin da za ku yi da gumakan ku ko za ku iya yi min wani abu na cutarwa ubangijin nan nawa shine wanda yake ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata halitta dabba yana nufin dukkan halittun Allah babu wata halitta da take motsi a bayan ƙasa face Allah ta'ala illa huwa akhidhun bi nasiyatiha Allah yana rike da makarkwadarta ma'ana al'amarinta yana hannun Allah ta'ala shi kadai yake rike da dukkanin sha'anin bayinsa baki daya kullu yawmin huwa fi sha'an ma'ana babu wata dabba face Allah ne yake rike da arzikinta Allah ne yake kulawa da ita shi yake juya al'amarinta in an ce nasiya ana nufin gashin da yake gaban goshi wanda a cikin dabba in ba linzami in ka rike gashin goshi zaka iya juya dabba yadda kake so to shine aka yi wato wannan kalmar take nufin cewa bakin al'amarin bayi yana wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake tafiyar da al'amarin su inna rabbi ala siratin mustaqim sannan yace ku sani ubangiji na al'amarin sa yana kan tafarki wanda yake mai kake gashi dai mai iko ne babu wata halitta face Allah ne yake da iko akan ta amma duk da haka kuma Allah yana da adalci akan bayin sa shine inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan tafarki wanda yake mai kake duk da cewa yana da iko amma kuma shi mai adalci ne dan yana da iko akan bayi ba ya zalunta bayi a yana mu'amalantar su ne gurgurdan yadda suka mu'amalance shi in sun yi kirki za su ga sakayya ta kirki in sun bata kuma kansu za su gani saboda haka ubangiji al'amarin sa akwai adalci cikin mulkin sa baya aikata zalunci domin al'amarin ubangiji yana kan as-sirat al-mustaqim shine tafarki wanda yake miƙaƙe fa in tawallu
fa in tawallu fa qad ablaqtukum ma أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء
Allah ta'ala ce fa in tawallu idan suka juye baya bayan dukkan wannan wa'azi da aka yi musu kake ma'ana su yi imani su rike hanya ta shari'a, to ka gaya musu faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum, na isar muku da sakon da aka ce in isar muku. Ma'ana Allah yake gaya annabinsa annabi Hud alaihi salam ya gaya wa mutanansa, in kuka ki yadda da wannan wa'azin ma'ana kuka ci gaba da shirka da sabon Allah, to ni dai nayi aiki na, domin dama dai Allah ya aiko ni in gargade ku. Faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum, na isar muku da abin da aka aiko ni da shi in gaya muku, na tsayar muku da hujja, yanzu ba ku da wani hanzari a wajen Allah. Saboda haka wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, kuma ku yi jira, ku sani ubangiji zai musanya wasu wanda ba ku ba, zai tafiyar da ku ya kawo waɗanda za su yi imani. Kaga wannan gargadi ne gare su, cewa in dai ba ku yi imani ba, to Allah yana da iko ya tafiyar da ku ya kawo wasu wanda za su bauta masa in kun aikata shirka. Kaga wannan ya kamata a ce sun tsorata da wannan gargadin, cewa Allah zai tafiyar da su ya kawo wasu mutane su maye gurbin su, su zauna a garuruwan nasu. Wala tadurunahu shay'an, sannan ubangiji ta'ala in ya tafiyar da ku ba za ku cutar da shi wani abu, ko ba wani abu bane a mulkin Allah. Dan ya tafiyar da ku ya halakar da ku, babu wani abin da zai canja. Allah zai kawo wasu waɗanda za su bauta masa su tsaya akan tafarki madaidaici. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz, kuma ubangiji na mai iko ne, ko hafizun mai kulawa ne, raqibun kenan, mai tsinkaye ne, mai kulawa da dukkan abin da yake bayan ƙasa. Ubangiji ya san halin da bayi suke ciki, ba abin da yake fakewa ga barin ilimin Allah. Saboda haka yana sanar da mutanansa cewa ko dai su yi imani ko kuma Ubangiji ya kawo wasu wanda ba su ba ya tafiyar da su, kuma Ubangiji al'amarin bayansa duk shi hafizun ne mai kiyayewa akai, ba abin da yake ɓuya ga barin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga wannan annabi Hud alaihi salam yana yi wa mutanansa ishara cewa in fa ba ku yi imani ba, to fa Allah zai halakar da ku. Ba su koyi imanin ba suka yi tawaye. Saboda haka Allah ta'ala ya aiko musu da azaba, shi ne faɗin Allah, walamma jaa amruna,
walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min 'adabin ghalim. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawma أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walamma jaa amruna, yayin da al'amarinmu, ma'ana hukuncin da Allah ya hukunta na halakar da waɗannan mutanen, jaa yazo, najjayna hudan, sai muka tseratar da annabi Hud alaihi salam wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, ma'ana Allah ya tseratar da su daga halaka. Bi rahmatin minna, da rahama daga gare mu, ma'ana rahama mai girma na cewa shi kan annabi Hud da mutanensa Allah ya tsamar da su, masu imani ke. Allah ya tseratar da su saboda imaninsu da kuma aikinsu na ƙwarai. Saboda haka Allah ya sanya su cikin rahamarsa, shi ne ya ba su tsira daga halaka. Wa najjaynahum min adhabin ghaliz, muka tsamar da su, muka tseratar da su daga azaba ghaliz, ma'ana mai girma, ai shadid, azaba wacce ke mai tsanani mai girma, wanda girmanta ya kai ga cewa wato Allah ya aiko musu da iskar da ta kade su suka halaka a kiftawar ido, lokaci ɗaya baki ɗayansu Allah ya halakar da su, ma'ana ba daki-daki aka bi su, a'a bugewa ɗaya aka yi musu, dukkanin suka kwanta matattu a lokaci ɗaya. Shi ne azabun ghaliz, azabar da take mai girma, mai tsanani, da Allah yake ba da labarin girman azabar, ya ce la tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alatu, iskar da Allah ya aiko ta azaba, ba abin da in dai ta biyo ta kai kawai sai dai ta jefar da shi kamar wato karmami, kamar abin nan ɗin da ya bushe. Lokaci ɗaya Allah ya halakar da su baki ɗaya. Yace inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir, iska ce da ta gudana bata tsaya ba, sai da ta kwantar da su baki ɗaya lokaci ɗaya, suka zama babu su, ba labarin su. Tanzi'un nasa, da take cizge mutane, saboda ai mutane ne manya masu ƙarfi, suka zama tankar, wato wasu bishiyoyi ake tugewa daga ƙasa, كأنهم أعجاز نخل منقعر كي كاتي wato bishiyoyi ne bishiyar dabino da ke tsaye ake tuge ta a lokaci guda haka iskar ta yi da su baki daya Allah ce fataral qawma fiha sar'a a lokacin in ka kalle su za ka ga mutanen sar'a duk a kwance matattu baki daya iskar da ta buta kansu baki daya bata bar ko daya a tsaye ba sai da kwantar da su ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar kai ka ce wato bishiyoyin abin nan ne nakhil dabinuwa da suka bushe suka irin wanda suka lalace suka rufe din nan aka bige su lokaci daya yace fa hal tara lahum min baqiya da alaka ta zo wa ta rage a cikin su wa ka gani ya saura a cikin wannan mutanen ko dai Allah bai kyale ba duk kafiran Allah ya halakar da su baki daya a lokaci guda shine Allah ya sifanta wannan azaba da azaba ghaliz mai girma azabar da bata bar ko mutum daya a cikin su ba duk ta halakar da su baki daya Allah yace utilka adun to fadannan su ne adawa wadanda suka yi tawaye ga Allah ga yadda Allah yayi da su jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya da ayoyin ubangijin su suka musa abinda Allah ya aiko manzansa da shi annabi Hud wa asaw rusula suka saba manzannin Allah anan kaga sai aka ce asaw rusulahu sun saba manzannin Allah alhali annabi Hud kada yake aiko musu haka ce ai saboda duk wanda ya saba manzo daya cikin manzannin Allah kamar ya saba wa duka ne dan sakon su iri daya ne saboda haka Allah ya ce wa asaw rusulahu suka saba manzannin Allah wattaba'u amra kulli jabbarin anid kuma abin da ya jefa su a halaka shine sun bi al'amarin dukkan wani jabberi anid mai taurin kai shine shugabannin su da suke gaya musu cewa kada ku yi imani da ainihin wannan mutum kuma suka yadda da wannan magana ta waɗannan wato shugabannin su wanda suke jabberai wato wanda suke masu taurin kai masu sabawa Allah suka bi maganar su kuma ga inda al'amarin su ya tike shine gaba ɗaya Allah ya halakar da su baki ɗaya saboda basu bi annabin Allah ba annabi Hud alaihi salam amma sun bi magana ne na waɗannan shugabanni na su jabberai da suka masu saban Allah waɗanda suka ce kada su yi imani kuma ga abin da ya kasance gare su wa utbi'u bi hadhihi dunya la'anatan al'amarin waɗannan mutane aka bi bayan su utbi'u fi hadhihi dunya tun anan duniya la'anatan da tsinuwa daga Allah da la'anta saboda ai sun saba wa Allah sun aikata shirka sun yi abin da yake sun cancanci la'anta Allah ya aika musu da shiriya amma basu bu ba saboda haka Allah ya la'ance su tun a duniya al'amarin su ya tafi akan la'anta wa yawmul qiyamati haka nan ranar alkiyama za su tashi a cikin wannan la'anta din mana wannan duniya labarin su duk yayin da aka karanta abin da yake biyo bayan labarin shine tsinuwa cewa mutane ne waɗanda suke Allah ya nisantar da su daga rahamarsa tun a duniya ga yadda Allah ya yi da su Allah ya halakar da su baki daya to tun a duniya la'antar Allah tana bin su kuma za a daina nana ta ba har a tashi kiyama karka manta adawa manzannin da Allah ya aika bayan su al'ummomi da aka yi ana nana ta labarin su kuma kullun sai an nana ta an maimaita wannan tsinuwar da Allah ya tsine musu saboda yadda suka saba wa Allah kuma har tashin alkiyama gashi ana karantawa haka za a ci gaba da nana ta abin da ya same su nami na tsinuwa Allah da rashin albarkar da suka yi kuma ga yadda al'amarin su ya kasance a duniya kaga labarin su kullun ana nanatawa shekara dubun nai dubun duwata kuma kullun sai an ambaci wannan tsinuwar da ta tabbata akan su kaga wannan al'amarin su yayi muni kwarai da gaske wa utbi'u fi hadhihi dunya la'anatan wa yawmal qiyama haka ranar alkiyama za su tashi cikin la'anta shine Allah zai sanya su a cikin azabar wuta domin la'anta shine nesantarwa daga rahama a duniya kaga ba samu rahmar Allah ba dan Allah ya halakar da su haka a lahira za su dawoma a wutar jahannama nan ma dai ai Allah ya nisantar da su daga rahmarsa wannan ma la'anta ce ala inna adan kafaru rabbahum ala ku saurara ya ku mutane wannan labarin da ake ba ku na wannan la'anta da suka tahuta tabbata akan waɗannan mutane a duniya da kuma lahira to abin da suka aikata shine kafaru rabbahum sun kafirce ubangijin su ala bu'dan li'adin saboda haka ku saurara ainihin waɗannan mutane sun yi nisa da rahmar Allah su adawa kenan kaumi hudin mutanen annabi nu hudu wato Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga rahmarsa har tun a duniya har kuma zuwa tashin alkiyama wato ana nana ta mana labarin su dan mu sani cewa fa abin da suka aikata mummunan aiki ne kuma duk wanda ya aikata irin wannan aiki ko shaka babu shi ma zai iya fada cikin wannan la'anta din to bayan Allah ta'ala ya bada labarin waɗannan mutane adawa kenan mutanen annabi Hud sai Allah kuma ya kawo labarin mutanen annabi Salih sune Thamud sune Thamudawa Allah ta'ala ya ce wa ila Thamuda
wa ila Thamuda aqamu salihan
Thamud sune mutanen Annabi Salih alaihi salam. Wato Thamud mutane ne da suka Allah ya bamu labarin su a cikin surun Al-Qur'ani da dama, waɗanda mutane ne suka rayu kabila ce ta Larabawa, wanda suke sun rayu su kuma a bangaren yankin kasar Larabawa jazira kenan, da kuma kusan kasar Sham, wato inda yanzu ake cewa Jordan ko Urdun, a wannan iyakar su kuma suka rayuwa. Sabanin su kuma waɗancan Adawa sun yi rayuwa can wajen yankin Yemen ne, su kuma wannan sun yi rayuwa wajen ɓangaren ƙasar Sham, inda ta yi iyaka da ƙasar inda ake cewa Saudiya yanzu. A nan su kuma suka yi rayuwa waɗannan mutanen Annabi Salih alaihi salam. Su ma dai kamar Adawa, Allah ya ba su girman jiki, Allah ya ba su girman jiki da kuma ƙarfi. Saboda haka ga kuma albarka da Allah ya yi a ƙasarsu, dama yankinsu yanki ne mai albarka. Saboda haka suna yin gine-gine manya, su ma suna da gonaki, suna da arziki na duniya, sun yi rayuwa cikin wato ɗaukaka da kuma nuna isa da ƙarfi. Su ma suna sassaka gidajensu ne daga tsaunuka, haka suka yi rayuwa. To amma abin da ya ɓata sha'anin shi ne sun aikata shirka da kuma saɓon Allah. Sun aikata shirka, mana ba su riƙi Allah shi kaɗai abin bauta ba, suna bauta wa gumaka ne, suna bauta wa gumaka ne. Sun biyo bayan Adawa, bayan Allah ya tafiyar da Adawa, kuma Allah ya kawo waɗannan Samudawa, wanda Allah ya bada labari, ya ce waskuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Allah yake gaya wa su waɗannan Samud, ku tuna Allah ta'ala ya sanya ku khulafa'a, kuka maye ƙasa bayan Allah ya tafiyar da Adawa. Bawwa'akum fil ardi, ya baku wato iko a bayan ƙasa. Tattakhiduna min suhuliha kusuran wa tanhituna aljibala buyuta, wato a ƙasa inda yake filin ƙasa suna gini yadda suka ga dama, wato suna yin gine-gine a ƙasa, su kuma duwatsu suna sassakawa su mai da su, wato su ma kamar wato wasu benaye a cikin duwatsu. Saboda haka Allah ya ba su wannan ni'ima a bayan ƙasa, su wannan Samudawa. Shi ne Allah yake ba mu labari, su ma Allah ya aiko musu annabi ya zuwa gare su, ɗan uwansu Annabi Salih. Wa ila Samuda akhahum salihan, Allah ya aiko Samudawa ɗan uwansu na jini kenan, ɗan uwansu Salih, wanda Allah ya aiko shi ya kira su zuwa ga tauhidi. Ya kala yake gaya mutanensa, ya kawo ma'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, ku bauta wa Allah shi kadai, domin ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba. Ma'ana duk abin da kuka rika kuma bayan Allah ba su cancanci a bauta musu ba. Allah shi daya shine abin bauta na gaskiya, almustahiqqu lil ibada, wanda ya cancanci a bauta masa ba waɗannan gumakan ba. Dan me za ku bauta wa Allah? Huwa ansha'akum min al-ardi, kamar yadda muka bayyana a baya, Allah tabaraka wa ta'ala in ya kira mutane zuwa ga bautarsa, sai ya gaya musu cewa Allah da aka ce ku bauta wa shi ne fa wanda ya halice ku, kuma shi ne arzikinku yake hannunsa, ku bauta masa saboda ni'imar da ya muku ta halitta, sannan saboda shi ne yake azurta ku. Wannan da kuka rika kuma bayan Allah ba su da wani amfani gare ku, shi yake ba ku arziki, shi yake ba ku kariya. Haka Allah ya fara bayyana a cikin suratul Baqara, ya ayyuhannasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna alladhi ja'ala lakum al-arda firashan wa samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kaga Allah yana jero abin da yayi mutane, ya halice ku, sannan samaniya yayi muku sama a matsayin kamar rufi, ƙasa kuma yayi shimbuda ta gare ku, arzikin ku ya saukar da ruwa daga sama, ya fitar muku da tsuro daga ƙasa, ku ci abinci ku samu arziki. To duk wanda yake muku wannan, dan me za ku sanya masa kishi? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum, duk haka Allah yake kafa hujja ga mutane, shine mahaliccinku, arzikinku yana wajensa, inda zai rike arzikinku shikenan kun halaka kenan. Amma waɗannan abin da aka rika kuma bayan Allah ba su da arziki, ba su suka halice ku ba, ba su iya azurta ku, ba su iya kare ku daga cuta, Allah shi yake iya wannan. To ku bauta masa man shi kadai. Haka Annabi Salih ya gaya mutanensa Samudawa, yace ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, sai yace huwa ansha'akum min al-ard, shi ya kage halitta ku daga ƙasa, shine babanku Annabi Adam, Allah ya halice shi daga ƙasa, min al-ard daga ƙasa, واستعمركم فيها سنن يباكم اي وا باين كسا استعمركم اي يباكم تصور ري انجي وسو مالمي يباكم تصور ري معنى ان بين تشي سن اي رايوا مي تسي za ga mutun cikin su wanda bai dade bai rayuwa shekara 300 wani kuma har shekara 2000 zai a bayan kasa Allah ya musu tsawon rai istamarakum fiha ko kuma istamarakum ya ba ku damar ku gina kasar istimar ma'ana ku gina ta domin a kasa kuna iya gini a cikin tsaunuka kuna iya sassaka ku yi gini istamarakum fiha saboda haka wannan din ni'imar da Allah ya yi muku bai kamata ku riki wannan Allah a matsayin abin bauta ba fastaghfiruhu ku nemi gafara Allah ثم توبوا اليه كما كتب ازوا غاري شي ابين دو كاي نبايا كو نيمي غفار السما انا يافي مكو غبا كما كتب ازوا غاري شي تشوا بزاكو ايكتا شركه ده سابو با كما ابين دو كاي نبايا بزاكو كما ازوا غاري شي ان ربي كما للي كوسني اوبنجينا قريبن ينا كوسا دكو ينا سنه ده حالن ده كوكي تشكي مجيبن ان كو ريكي شي كما زي امسا مكو قريبن مجيب mai amsa wa bayi ne idan suka roke shi in kuna da bukata ku roke shi zai amsa muku roko sabanin waɗannan gumakan in ku roke su ba za su yi amsa muku ba sa ma jin in kuna roƙon nasu kuma in ma san jin mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sai ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir to ai abu ne wanda yake zahiri gashi na in kun kira su in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ba za su amsa ba za su ji ba ma ba sa ji sanan kuma inda za su ji ma ba za su amsa ba dan ba su da iko kuma in an tashi alkiyama ko rike su a matsayin za su taimake ku to ma abin nan gaba za su yi da ku su ce ai su ba su suka ce ku bauta musu ku sassaka su ba saboda haka ku sani ubangijin da aka ce ku bauta wa karibun yana kusa da ku ya san halin da kuke ciki in kuna da bukata shi za ku roka ko mujibun kuma yana amsa roƙon mai roƙo in ya roke shi kaga wannan ya bayyana wato sifa ta ubangijin gaskiya wanda ake bauta shine wanda ya halitta shine wanda yake azurta halittarsa shine wanda an roƙa zai amsa shine wanda in aka nemi taimako zai kawo agaji dan yana kusa da bawansa ba wanda yake ba zai iya taimaka maka ba kamar yadda ake bada labari cewa larabawa sukan yi gunki hadda dabino saboda suna da arziki na dabino so duk abin da yazo kusa da su kai za su sassaka in kasa ce su yi ta tudu su rika bauta mata su tara kasa in kuma yace ne su sassaka in dutse ne su sassaka in suka rasa ma dabinan da yake sai kawai su abin nan din shi su mulmula shi su mai da shi kamar gunki suna bauta masa saboda kawai abin nan shagwaba amma fa in suka yi tafiya kuma aka rasa abinci sai su bambantare wannan dabinan su cinye kuma an yi ba ai bakin to me ya faru sa wannan yake nuna wauta ta mai bauta abin da yake ba Allah ba kuma wannan ba iya larabawa ba ko waɗannan mutanen da suke bauta yanzu ga sanan mutanen India ai za ka sana da wauta a cikin bautarta su abinda ba yi da wani amfani amma duk abin da suka gani kawai in dai ya zama wani mai ya burge su sai su bauta masa amma bai da amfani gare su to kaga wannan ya kamata a ce mutane sai sai yasa yace afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba ku daura ma'ana ku yi amfani da hankalin da Allah ya ba ku domin ku san cewa waɗannan ababen bauta ba su da wani amfani kalu ya salihu
qalu ya salihu qad kunta fina marjuman qabla hadha atanhana
qalu suka mai da magana ga annabi salih a madadin su yi imani sai suka ce da shi ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hada ya kai salihu da dai kad kunta ka kasance marjuwan fina marjuwan a cikin mu muna sa maka kyakkyawan zato mune maka kyakkyawan wato zato ai ma'mulan ai kunna narju an takuna fina sayyidan muna ganin saboda kirkinka da halinka na kwarai tsammanin mu ai zaka zama shugaba a cikin mu zaka zama shugaba a cikin mu saboda ai annabi salih alaihi salam mutum ne mai yawan kyauta mai yawan alheri mai kyautatawa mai yin abubuwa na kwarai saboda haka suka ce kad kunta fina ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hada amma kana zuwa da wannan abin da kake kira zuwa gare shi kawai sai al'amarin ka ya lalace ai ba mu dauka zaka yi haka ba ta yaya bayan suna bautar gunki zaka ce a daina bautar gunki da dai muna zaton kai mutum mai kirki har ma muna zato ka zama shugaba a cikin mu mu ne maka zaton ma zaka zama jagora a cikin mu kad kunta fina marjuwan mu ne maka fatan ma ka zama shugaba a cikin mu kabla hada amma kafin kai wannan da'awar taka tunda kace kai annabi ne mu daina bautar gunki shikenan al'amarin ka ya lalace shikenan ma abin nan muka ware na maka wato abin mamaki su suna ganin cewa yin kiran da yayi na tauhidi ma wasu a wajen su ma ya bata sha'anin sa ba baki dai su sun gama al'amarin sa ya lalace ta yaya irin yadda mutanen maka suka ce aja'al al-alihata ilahan wahid sai kace inna hadha la shay'un abin mamaki yanzu kewayen ka'aba fa gunki 360 ake da su amma duk an ce aje su a gefe wai a riki ɗaya kadai wannan abin yana da ban mamaki sha'anin ka haka suke cewa to su ma mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka ce suna mamaki atanhana an na'budu ma ya'budu abauna yanzu dan Allah ka zo ka ce abinda muka samu iyayen mu suna kai kace mu daina su abinda yake ba su mamaki kenan ai wannan bautar goma kan sun tar da iyayen su suna yi ne ta yaya za a ce iyayen su ba sa kan daidai ai wannan magana ta kama ba ta so ba ka hana mu abinda muke yi lokacin abinda muka gada wajen iyayen mu wa innana la fi shakkin mimma taduna ilai kuma ma mu fa muna ma kokontan abin da ke kiran mu zuwa gare shi na tauhidin nan cewa mu bar goma kan nan ba mu yadda da ma abin da kake faɗa ba muribin kuma muna kokontan sha'anin ka ai mauki fil riba ma'ana al'amarin ka yana jefa mu a cikin kokonto ma'ana kai yaya ma ka fahimci cewa waɗannan goma kan ba su da amfani ta yaya zaka ce mu daina abin da muka tadda iyayen mu suna kai su suna ga a bar hanyar iyaye ai wannan abu ne wanda yake ma ba ma zai yiwu ba kwarai ba zai yiwu ba sam saboda haka suke cewa abin da yazo da shi ba su gamsu da shi ba suna kokontan ma al'amarin da yazo da shi cewa ba gaskiya bane kala ya kaumi
qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma wa atani minhu rahmatan
qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga wa mutanen sai ce ya kaumi ya mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi kun ce kuna kokontan abin da zo da shi to in na kasance akan hujja da dalili cewa ni dan aike ne daga ubangiji na wa atani minhu rahma kuma ubangijin nawa ya bani rahama sai ita ce annabta da shari'a ya aiko ni manzo zuwa gare ku kuma kun ce wai in daina kiran da nake yi kiran ku zuwa tauhidi in kyale ku akan abin da kuke faman yansuruni min Allah idan na daina kiran da Allah ya ce in kira ku zuwa ga tauhidi na bar wannan aikin da Allah ya dora min in asaitu in na saba wa Allah na bar abin da Allah ya ce in isar muku na sakon tauhidi in kira ku zuwa ga bautar sa shi kadai to faman yansuruni min Allah wane ne zai taimake ni daga azabar Allah in Allah ya kama ni da azabar sa wa zai taimake ni a cikin ku in asaitu in na saba wa Allah manana in na saba umarnin Allah na isar da sakon Allah kun ce in daina abin da nake in daina kiran ku zuwa tauhidi to idan na daina na saba wa Allah domin Allah ne yace in yi wa zai taimake ni a cikin ku in Allah ya kama ni ya sanya ni cikin azabar sa fama taziidunani ghaira taqsir ku din nan ba komai kuke kara min ba da wannan kira da cewa in daina ainihin da'awa ghaira taqsirin sabanin in ba wato abu ne wanda zai aukar da ni cikin asara ba kuna ƙara tura ni ne cewa in daina abin da nake da in fada cikin asara ai ghairu iqa'ikum li fil khasarati bi an taj'aluni khasiran za ku sanya in fada cikin asara dan idan na daina kiran ku zuwa tauhidi na kyale ku kuna aikata shirka alhali na san ba daidai bane to nayi laifin da zai iya jefa ni cikin asara mana an tabe kenan gabarin abin da Allah ya umarce ni in nayi haka kuma to Allah zai kama ni da laifi saboda haka bazan daina kiran ku zuwa ga hanya ta shari'a ba waya qaumi
hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadawuha taqul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabun qalil فعقروها فقال تمتعوا في داركم
annabi salih alaihi salam yace wa ya kaumi ya mutane na hadhihi nakatullahi lakum aya ga Allah ya kawo muku aya shine mu'jiza shine shaidar da za ta tabbatar muku cewa ni manzo ne daga Allah shine naka wato wata taguwa yace ga wata taguwa daga Allah lakum aya musamman Allah ya fitar muku da ita a matsayin shaida aya cewa ni manzo ne daga wajen Allah domin suna neman shaida cewa kawo mana hujja ce akai manzo ne daga Allah in gaske ne ga wannan tsaunin dutse ne ce da shi ya bude mu ga taguwa ta fito daga ciki dan mu tabbatar kai annabi manzo ne daga Allah ya roki Allah kuwa suna tsaye suna gani dutsen ya tsage ce ga taguwa ta fito daga cikin wannan dutse a matsayin aya wato aya shine ya zama musu shaida wacce zata tabbatar da cewa shi annabi salih annabi ne daga Allah manzo ne wanda Allah ya aiko shi kuma aya ce ta yadda ba irin raguwar taguwa bace ta duniya wanda aka saba gani saboda ta fito daga cikin ainihin tsaunin dutse ta fito gata nan cikakkiya a cikin halittarta lokaci guda ba wai abinta akai ta girma ba a lokaci daya ta bullo daga cikin wannan dutse ta fito sannan kuma daga cikin ayar ta shine annabi salih yace to ga wannan taguwa ta zo ita wannan taguwa lamarinta shine za a bar mata wato kiwo da kuma shan ruwan garin yini gaba daya yini ya zanto nata ne ita kadai duk wata rijiya za ta shanye ruwan rijiya sannan ita duk inda ake kiwo duk za a kame baki dayan komai zai kame dabbobi ita kadai za ta kiwo a rana daya to amma fa in tai kiwon kuma za ta zo madararta ta shayar da duk mutanen garin kowa zai dabi iya abin da yake so kaga wannan ai aya ce akan aya gashi dai daga dutse ta fito kuma ranar da aka ce za ta sha ruwa a garin ba wanda zai debi ruwa a rijiya ita kadai za ta sha duk ta shanye sannan ba wani wanda zai kiwo ita za ta kiwo ce baki daya garin to amma fa in ta zo da marece ta tsaya to ayi layi duk garin su zo su tatsi madara baki daya kowa ya debi abin da yake so iya bukatarsa kuma ba zai kare ba ba za ta kare ba madarar saboda haka ta zama muku aya don ku sani cewa daga Allah take amma fadaruha ta'kul fi ardillah ka'idar ta shine in za ta yi kiwo za ta sha ruwa to yini guda za ku ban mata kowa a garin zai kame gaban diba ruwa gaban kiwo ita kadai za ta shanye ruwa baki daya sannan kuma ta yi kiwo ce garin baki daya to wannan taguwar wala tamassuha bisu'in aya ce daga Allah kada ku yadda ko da wasa ku taba ta ko ku nufe ta mummunan nufi in kun yi haka fa ya'khudhukum adhabun qarib in kuka taba ta domin ya san mutanen yan ta'adda ne ya san halin su kad ku taba ta in kuka taba ta to Allah ba zai muku jinkiri ba zai kama ku da azaba qarib wacce ba mai nisa ba kuna taba ta Allah zai kama ku kuma ba zai kyale ku saboda haka ya gargade su akan wannan taguwa da Allah ya fitar musu a matsayin shaida da kuma aya cewa shi manzo ne daga Allah ga kuma irin yanayin yadda za ta kasance fa akaruha amma ina da yake su mutane ne waɗanda suke yan tawaye sai suka soke taguwar suka kashe ta mana kuma me zai faru mu gani abin da kake faɗa fa kala sai yace to annabi abinna salih yake ga ya musu tamattu fi darikum thalathata ayyam Allah ya ba ku iya kwana uku ne dama yace azamun qarib iya kwana uku aka ba ku ku ci gaba da rayuwa a cikin gidajenku kuma zalika wa'dun ghairu makzub alqawli ne da ba na ƙarya ba tabbataccen alqawli kwana uku aka ba ku kadai saboda haka an ce sun kashe ta ne ranar Laraba saboda kwana uku kenan an ba su Alhamis da Juma'a to Asabar shine karshen deadline da aka ba su daga nan Allah zai halakar da su yace zalika wa'dun ghairu makzub wato sun kashe ta ranar abin Laraba Alhamis Juma'a saboda haka a cikar kwana na uku Asabar shine deadline din su zai kare kuma Allah yace zai halakar da su da azabar da take tabbatacciya ba wai a bar wasa ko azaba wacce take ba ta gaske ba azaba tana zuwa musu saboda haka suna kashe ta aka ce to ku jinkirta ku jira kwana uku Allah ya ba ku kwana uku Allah ya ba ku na jinkiri daga nan kuma to Allah ta'ala ba zai kyale ku ba zai halakar da ku baki daya falamma ja amruna
falamma ja إن
Allah ta'ala ya ce falamma jaa amruna, yayin da umarnin mu ko al'amarin mu ya tabbata, ya zo ga wato wannan samuda mutanen Annabi Salih, na cewa wa'adin da aka dauka musu ya kare, Allah ya aiko da azaba zuwa gare su, najjaina salihan, sai muka tseratar da Annabi Salih, wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, bi rahmatin minna, da rahamar mu muka tseratar da su, tunda sun yi imani muka lallabe su da rahamar mu muka fidda su daga cikin wannan azabar. Wa min khizyi yawmi iz, da kuma wato kaskanci wanda zai samu waɗannan mutane na wannan rana da Allah zai kama su da wannan azabar. Saboda haka Allah ya bada labarin cewa su kan mutanen Annabi Salih, Allah ya wato wanda suka yi imani Allah ya tseratar da su, amma su waɗanda suka kafircewa Annabi Salih kuwa Allah ya saukar musu da azaba. Sai ya ce inna rabbaka huwal qawiyul aziz, Allah ya yi haka ne dan shi Ubangijinka al-qawiyu shine mai ƙarfi, al-aziz mabuwayi, wanda yake aikata abin da ya so, saboda yana da ƙarfi da buwaya, shine al-ghalib alladhi la ya'jizuhu shay, mai rinjaye wanda ba abin da yake gagara Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha, waɗannan da suka zalunci kawunan su kuma sai as-sayhatu, ma'ana wata tsawa ta ainihin cin musu, ta kama su. As-sayha yana nufin wata tsawa, aka ce mala'ika Jibril ne alaihi salam ya yi musu tsawa, baki ɗaya suka ainihin faɗi matattu a lokaci guda, a lokaci ɗaya. Yace as-sayha huwa sautul shadid, as-sautu ash-shadid, wato sauti na ƙara wanda yake mai tsanani, aka ce mala'ika Jibril shine ya yi musu tsawa lokaci guda daga sama, baki ɗaya suka zube, kuma aka saukan musu da sa'iqa, shine wato wata tsawa daga sama, wanda taqatta'at qulubuhum fi sudurihim, ta kekke ta zukatansu a cikin kirazansu, suka faɗi baki ɗaya matattu a lokaci guda. A cikin suratu al-Araf Allah ya ce fa akhadathumur rajfatu, ar-rajfa shine girgizar ƙasa, sai malai ya ce wala alla waqa'at aqibas sayha, wannan ƙarar da aka yi ne ta sa ƙasar ma ta girgiza, ƙara daga sama ƙasar kuma ta rorawa ta girgiza, baki ɗaya suka halaka, baki ɗaya suka halaka. Sai Allah ya ce waɗanda suka yi zalunci Allah ya kama su da azaba, wa akhadha alladhina zalamu sayha, waɗanda suka yi zalunci, zalunci shine suka aikata shirka, sai wannan tsawa ta kama su baki ɗaya ta halakar da su. Fa asbahum fi diyarihim jasimina, malami suka ce an ce alladhina zalamu ne saboda me? Gargadin mutanen Makka da ake karanta musu wannan labari, cewa dukkan azzalimi wato Allah zai kama shi da azaba, ko a duniya ko kuma in ya tafi kiyama. Kenan ana gargadin mutanen Makka cewa ku kiyayi zalunci shine aikata shirka. Ga waɗannan sun aikata zaluncin, ga abin da ya same su, ga abin da ya same su. Fa asbahu, suka wayi gari, fi diyarihim, a cikin gidajensu, jathimina, ay saqitina ala wujuhihim mayyitin, suna kife akan fuskokinsu dukkaninsu matattu. Juthathan hamida, wato gawaki busassu, wato matattu a lokaci guda. Yace kat lasiqu biturabi kattayr, ma'ana duk sun kife a bayan ƙasa, baki ɗaya a kife suna halakaku, ka allam yaghnaw fiha, garin tsit kake ji kamar ba a taɓa yin ɗan adam a ciki ba, kamar ba su taɓa rayuwa, an yi kasuwanni, an yi gidaje, an yi jama'a na ta harkoki ba, lokaci ɗaya Allah ya halakar da su. Ka allam yaghnaw fiha, garin shiru kake ji ba motsi komai, kamar ba a taɓa yin ɗan adam a cikin wannan garin ba. Ala, Allah ya ce ku saurara, inna thamuda kafaru rabbahum, thamudawa sun kafircewa ubangijinsu, shi yasa Allah ya kama su da wannan uqubar. Ala bu'dan li thamud, ala ku saurara ya ku mutane, bu'dan ma'ana rahamar Allah ta nisanta ga thamudawa. Ala bu'dan li thamud, ala ku saurara, wato rahamar Allah ta yi nisa daga waɗannan azzalumai masu aikata shirka, domin Allah ya halakar da su baki ɗaya. Shikenan labarin su ya wuce, daga nan sai dai a rika bada labari an taɓa yin su, amma su kan ba su ba an bakarci abin ma ake cewa da larabci, ma'ana duk Allah ya halakar da su baki ɗaya, garin babu mutum ɗaya da ya tsira, illa wanda suka yi imani mutanen Annabi Salih, su ne Allah ya tsamar da su daga wannan halaka, Allah ya fidda su daga wannan gari, garin kuma Allah ya halakar da su baki ɗaya, ka allam ya gano fiha, sai dai a bada labarin su, amma ba su gaba ɗaya Allah ya halakar da su baki ɗaya lokaci guda. To wannan shine ƙarshen labarin da Allah ya bamu game da waɗannan mutane, su ne wa Samudawa, mutanen Annabi Salih, su ma Allah ya halakar da su saboda sun ki imani da Allah suka yi tawaye ga manzon Allah annabi Salih alaihi salam sannan sai Allah ta'ala ya ba mu labarin aka ratsa labarin annabi Ibrahim kafin a zo labarin mutanen annabi Lut alaihi salam Allah ya shigo da labarin annabi Ibrahim wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra
wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hamim
alhamdulillah ina ga zamu dakata anan saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan wannan aya da malai karanta aya ta 69 wannan sura mai albarka surat Hud fatan mu abin da muke karanta Allah ya ba mu ikon fahimta da kuma daukan wa'azi da izina a ciki kuma Allah ya yafe mana kurakuran mu karba ayyukan mu na alkhairi akwai wadanda suka ina ga zamu dakata nan insha Allah ta'ala shikenan akwai wadanda suka zo da abin nan bara da bara waccan suka bawa wadanda suke mabukata na maganin ulcer sun wani company suke ba da magani saboda haka a yau ma sun zo wannan masallaci wanda yake da bukata na maganin su na ulcer wancan karan an danyi bayani inda za a tuna bara game da cewa shi magani ba wai abu ne wanda yake na alawa ta jin dadi ba abu ne na larura wanda yake da larura yana da bukata yana da ma'ana ciwon zai iya karba dan ya amfana su ma sun amfana kai ma da kake an baka zaka amfana insha Allah to saboda haka wanda bai da bukata ina ga ba